أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم. نعم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. Idan suka samu nasara a kanku, ma'ana ya kunu da kuma ada'an za su bayyana kiyayya a gare ku, wa ya fudu ilaikum aidiyahum, kuma za su miko hannuwansu izuwa gare ku ta hanyar su karkashe ku da kuma ko kuma su dudduke ku, wa alsunatahum bisu'i, da kuma harsunansu da munanan zantuka a gare ku kamar zagi da makamantansa. Wadu lokta furun, kuma sun burace burinsu shine a ce cewa a ce kuma kun zama kun yi kafirci, kun kafir da kamar yadda suke kafirai. Na'am. Yufsalu. Na'am, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Zumuntakku da su ba za ta amfane ku ba, wala auladukum, haka nan ƴaƴayenku, waɗanda da sababin su ne ya zama kun saba wa Ubangiji. Kuma a ranar alƙiyama Ubangiji zai yi hukunci a tsakaninku, ku tafi zuwa aljanna, su kuma ya zama suna daga cikin jillab kafirai tunda ba su yi imani ba su fi zuwa wuta. Wallahu bima ta'maluna basir, ubangi tabaraka wa ta'ala mai gani ne da abin da kuke aikatawa. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. حقيقة كيكاوان كوياتا بتدريكو أتكن شأن النبي إبراهيم، ma'ana koyi da shi a cikin fadinsa da aikinsa, wallazina ma'ahu, da kuma waɗanda suke tare da shi su ne muminai, wato wanda suka yi imani da shi. Yayin da su faɗa mutanensu suka ce haƙiƙa mu masu barrantuwa ne da ku, ma'ana mu masu barinku ne, wamin ma ta'buduna, da abin da kuke bauta min dunillahi ba Allah ba, kafarna bikum, mu mun kafirce da wannan tafarki naku, wannan hanyar taku ta shirku da Allah, mu mun kafirce wannan hanyar taku. Wabada bainana wa bainakum al'adawatu, iyayya ta bayyana tsakaninmu da ku, adawa, wal bagaba'u, da kuma iyayya, abadan har abada, hatta tu'minu billahi wahdahu, har sai kun yi imani da Allah wanda Ubangiji yake shi kadai. Idan kun yi imani da Allah, to shine za a samu wannan gabar take tsakanin mu da ku, da kuma kiyayyen nan kuma za ta gushi. Illa qawla ibrahima la abihi, sai dai fadin annabi Ibrahim da yi ga mahaifinsa, wannan ba wannan shine aka yi istisna'in sa, ma'ana aka toje shi a cikin shi koyin da aka ce ya tabbata gare ku kyakkyawan koyi a cikin annabi Ibrahima da wanda suke tare da shi. Fadin sa ga mahaifinsa da yake cewa la astaghfiranna laka, yana wallahi zan nema maka gafara, wa ma amliku laka minallahi min shay, ni ba zan mallaki komai gare ka ba daga azabar Ubangiji, bani da ikon iya mallakan komai, ma'ana in ije ma komai daga azabar Ubangiji. Rabbana alayka tawakkalna, Ubangijin mu gare ka muka dogara, wa ilayka anabna, izuwa gare ka muka mai da dukkanin lamurkan mu, wa ilaykal masir, makoma ta tabbata izuwa gare ka. Na'am.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
Suka ce dai annabi Ibrahim ya faɗa da wanda suke tare da shi, Ubangijinmu kada ka sanya mu mu zamo jarraba ga waɗannan da suka kafirce wa Allah, ma'ana Ubangiji kada ka bayyana musu su ga cewa uwa mu ba akan gaskiya muke ba, don su fitunu. Waghfir lana, Allah ka gafarta mana. Rabbana ya Ubangiji mu innaka antal azizul hakim, haqiqa Ubangiji kai ne wanda kake mabuwayi hakimin kuma gwani a cikin mulkin sa.
Laqad kana lakum uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, wa man yatawalla fa
laqad kana lakum fihim uswatun hasana, haqiqa ya ku wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama, koyi ya tabbata gare ku kyakkyawan koyi a cikin su, shi annabi Ibrahim da mutanen sa wanda suke imani da shi. Amma kuma liman kana yarjullaha, ga wanda ya zamo yana shayin yana wato yarjullaha yana shayin Ubangiji, wal yawmal akhirah da ranar lakhira, wa man yatawalla wanda ya zama ya bada baya da dukkanin abubuwan nan da aka ambata, ma'ana ya jibinci kafirai su ne masoyansa, ya rike kafirai, ya zama ya rike kafirai wanda baya son Allah, baya son annabi, ka dauke shi a matsayin masoyi. To fa inna Allah haqiqa Ubangiji huwal ganiyyu, shi mawadaci ne ga barin halittarsa. Ubangiji ya wadata da dukkanin abin da halittarsa za ta yi masa. Idan ka bauta wa Allah, to wannan amfanin kai za ka amfana, ba za ka ƙara Ubangiji ba. Yawwa, yanzu da duk halitta za su zamo duk mumini, duk kulubul aqlab, kowa ya zama mumini ya ta bauta wa Allah, wannan ba zai ƙara komai a cikin mulkin Allah ba. Da kuma duk halittan Allah bisa ƙaddarawa za su yi wa Allah tawaye, wannan ba zai rage komai a cikin lamarin Ubangiji ba. Shi ne alganiyu kenan, ya wadata ga barin kowa. Yawwa, shi yasa ko yanzu salati da ake ga janabi na sayyidina rasulullah, salati ake karka dauka kana ƙara annabi ne, wane mutum salatin da kake yi wa manzon Allah, ka roƙa masa wasila, kai te masa salati, kai ne masa gaisuwa, amfanin akan ka yake. Idan da dubba za ku ba, manzon Allah ya wadata ga barin wannan, Allah ya cika shi sallallahu alaihi wasallam, shi ma ganiyu ne. Yawwa, alhamidu kuma mai godiya ne ga wanda suke ma abota da'arsa. Na'am.
Allahu an yaj'ala bainakum wa bain alladhina aataytum mawadda wallahu qadir.
Asallahu an yaj'ala bainakum wa bain alladhina aataytum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Ya kusanta, tabbas Ubangiji zai sanya soyayya a tsakaninku da waɗannan da kuka kai gaba da su, su ne kafiran Maka. Kuma ƙarshe din Allah ya sanya haka, ga su suka yi lokacin da sahabbai suka yi hijira suka baro Maka, wasu sun fito cikin halin tsoro, wasu sun fito a ɓoye, banda irin sayyidina Umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya turo sahabbai suka taho Madina, shugaba sallallahu alaihi wasallam daga baya aka tu tare da sayyidina Abubakar da kuma ɗan rakiya da suke rakiya a wannan tafiyar kaga daga baya su ko mutanen makan daga ba kuma suka to a Uhudu don su su yaki musulmi suka zo a Ahzab to daga baya kuma sai gashi kuma Ubangiji ya sanya soyayya tsakanin su kuma sun zo kuma yawancin su da yawan su sun musulunta yawa dewan sun musulunta yawa sun samu ko makani ma a cikin musulunci irin su Khalid ibn al-Walid irin su Amr ibn al-As a wannan lokacin irin su uwa uba ma shi kansa Abu Sufyan din wanda duk abin da aka kulla a maka a wannan lokacin tare da Abu Sufyan ne duk wani abu yanzu a Ahzab gabaki ɗaya Abu Sufyan shi yo jagabanta aka yo runduna aka to domin a yaki musulunci a Uhudu shi Abu Sufyan kusan shine komanda da ya janyo wannan rundunar aka to shi Abu Sufyan kusan duk abin da aka hada ba ga Abu Sufyan ne amma da aka zo fitahu makkata sai ga Abu Sufyan yana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma yanzu kafa dai sai duka ce radiyallahu ta'ala anhu irin su ikramatu wanda san da kamar yadda na faɗa ji da ikramatu da shi Khalid ibn al-Walid da aka zo aka yaƙin Uhudu duk irin abin da aka yi wa sahabbai aka kashe sahabban manzon Allah kusan mutum 70 a Uhudu kusan su ikramatu sune jagaba a ciki irin su Najashi wanda shi ya kashe ma sayyidina Hamza afdullahi amma daga baya sai ga sun zo kuma Wahashi afwan ba Najashi ba Wahashi zance Wahashi sai ga shi garba shi ma zo ya musulunta to ta nan zaka san fa shi lamarin Allah fa Allah wani irin sarki ne mai yadda ya so yawa ta nan zaka san shi Allah ba mutum bane a to inda mutum ne mallam mutum ya ma irin wannan sai ka ce ba za ka hakura ba ko ta nan zaka san kafeta ta Ubangiji duk wayannan kuma sai ga gaba da kuma sai suka musulunta wasu kuma aka basu musulunta ba a kashin cikin kafircin suka tafi wuta haka Allah ya ga dama yayi Allah akbar na'am wallahu qadirun Allah bai uku ne akan wannan wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne gare su da duk abin da ya wuce rahim kuma mai jin kai ne gare su na'am kamar yadda ya zo a cikin Sahihul Bukhari cewa wannan ayar da karanta yanzu ta sauka ne bayan da aka yi sulhun Hudaybiya to sai asma'u sayyidina Abubakar Siddiq ta zo take tambayar manzo Allah sai take cewa ya Rasulullah ga mahaifiyata ta zo kuma ga ta kafira ce bata musulunta ba shin naje in sada zumunci a sulha yanzu naje in sada zumuncin ta ga ta kuma bata musulunta ba daga kuma ga ta kuma ta zo tana ne rajibatun sai shugaba yace saliqum mace ki dai ki sada zumuncin mahaifiyarki to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah yace la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum ubangiji tabaraka wa ta'ala baya hana ku bai hane ku ba gabarun wayannan wayanda ba su yake ku ba a cikin kafirai walam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su fitar da ku daga cikin gidajen ku ba an tabarruhum Allah bai hana ku ba ku yi kyautatawa gare su ku yi ihsani gare su wa tuqsitu ilayhim kuma ku yi adalci zuwa gare su inna Allah haqiqa Allah yuhibbul muqsitina ubangiji tabaraka wa ta'ala yana son wanda suke masu adalci kafirai wanda ba su cuce ku ba ba su dauko makami akan ku ba to shikenan wannan ba hana ku yi musu adalci ba su kyautata zuwa gare su yanzu kuma sai ya zama kafirai wanda suke aka yi zama an yi kullun amana da su ana cikin amana da su kuma wannan babu komai ubangiji tabaraka wa ta'ala bibbe hane ku kuma ku kyautata zuwa gare su ba yawa to shine shi yasa kaga idan ka duba a cikin Sahihul Bukhari yanzu kamar shi kafiri wannan kafiri in dai ba ya zara makami yana nufin zai yakin ka ba cinikayya duk sai ku yi da shi sai ku cinikayya da shi harkar cinikayya babu wani abu addini bai hana ku ba gashi na cikin Sahihul Bukhari wani kafiri ya zo da wata dabba akuya ce ko rago ko tinkiya ya zo da ita wajen shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi shin tafiyarwa ce ko ko ta hajiya yace tafiyarwa ce manzo Allah kuma yace ya daka gurin sa gashi ba musulmi ba yawa to duk irin sai ai haka din na'am amma kafirin da yazo kuma ya daga makami zuwa gare ku to wannan ba aminci tare da shi kuma yawa to shine inna ma yanhaqukum Allah
inna ma yanhaqukum Allah an yashina qatil fisbin wa
inna ma yanhaqukum Allah haqiqa ubangiji yana ya hane ku gabarun wa'annan da suka yake ku a cikin addini suka fitar da ku daga cikin gidajen ku wa zahiru ala ikhrajukum suka yake makeke ni ya akan fitar da ku an tuwalluhum wannan ubangiji ya hane ku gabarun ku jibince su ku rike su masoya yawa ya hane ku gabarun ku rike su masoya in sai ka duba kafirai a yanzu yaya suke wanda zai zo ya dinga gana ma azaba yana burkai kullun cikin kallaza ma azaba to Allah ya halif ya hana mu ga murki su masoya yawa wa man yatawallahum wanda ya jibince su fa walaika humuz zalimuna wa innan sune azzalimai na'am
ya ayyuhalladhina
to a yayin da aka yi sulhin Hudaybiya an sani akwai sulhi da aka yi tsakanin su Quraishu na Makka wanda a cikin sulhin da aka yi an ajiye yarjejeniyar cewa duk wanda ya taho daga cikin musulmai ya taho daga gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin kafirai to ya zo gida ba za a mai da shi ba amma wanda ya gudu daga cikin kafirai ya tafi gurin musulmai ya je gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama wannan za a kamo shi a dawo da kafirai shi akai wannan yarjejeniyar sahabbai suka ce ya za a yarda da haka shugaba sallallahu alaihi wasallama ya musu ce a yarda babu komai an shirya wannan sharadin daga cikin sharadin da aka sa wanda daga baya kuma da kansu kafiran sai da suka nemi a janye wannan sharadin kusan wannan sharadin da su sahabbai ba su so ba kusan yana daga cikin dalili kusan cikin buwayen musulunci to saboda haka bayan an wannan sharadin to sai ya zamo dan a lokacin ana cikin rubuta sharadin akwai daga cikin sahabbai amma kuma yana gurin kafire sun daddaure shi sun sa marmari sun hana shi zuwa towa ya zo gurin shugaba saboda haka ya lallaba ya kwato cikin mari ya fado kan sai gashi a gaban musulmai da suka ce ya Rasulullah to ai yanzu nan mun alƙawarin a fara cika akan wannan ya ce ya Rasulullah yanzu haka za a mai da ni gurin su bayan na kwato na to gurin musulunci na taro zuwa gare ku ai daga an yi alƙawari manzo Allah ta to a mai da shi irin su Abu Basirin kaga shi ma kwacewa yi daga Madina ya to daga Makka yana hannun kafirai ya gudu Madina da yazo Madina Quraisha Makka sai suka tura wasu suka ce su je Madina gudun shugaba su ce to ina alƙawarin da muka yi Abu Basirin ya to saboda haka lalle a basu Abu Basirin yace ya rasulullahi yanzu na to daga wajen kafirci na to gurin ka kuma ya rasulullahi haka za a maida ni suka ce to kafirin suka ce an yi alƙawari to shikenan da mutum bi aka turo suka tafi da shi hanya za su koma da shi maka sai da aka je kan hanya to da takobi a hannunsu sai karbi sai ya ce mallam kai takobin nan naka amma fa tana da kyau sai ya ce ai takobin nan tawa naje kaza da ita ne yaki kaza da ita sai ai amma yace mu da Allah mu gani yana karbar takobin da ya kanka dai sai kashe daya dai kuma sai ya gudu saboda haka sai yazo daidai hanyar da zaka to daga maka zuwa Madina waje dan jidda sai yazo nan ya kafa sansanin sa duk wanda ya gudo daga gurin kafirai ya san in yazo Madina saboda alƙawarin da aka yi za a maida shi sai ya tafi gurin Abu Basirin sai ya zauna saboda haka nan Abu Basirin ya hada wata majalisa ana sai ya zamo kafirai suna da fargaba duk kafirin da zai wuce ta nan wajen kuma sai su tare shi da kansa ne muce anya ku wannan alƙawarin ba za a warware shi ba to saboda haka to saboda wannan alƙawarin da aka yi sai ya zamo mata su ma akwai waɗanda idan in suka kwato suka to gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama sai kafirin su biyu su ce ai alƙawarin da aka yi a maida su to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce badda mata wannan ba a maida su ba to akan haka ne wannan aya ta sauka shine yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani idza ja'akumul mu'minatu idan mu'mina mata suka zo muku muhajiratin suna masu yin hijira suka to daga wajen kafirai tantahiluhunna Allah yace ma'ana ku gwada su ta hanyar firin tsuwa cewa su sun tawo ne don kwadayin musulunci ba wai don suna kin mazajensu bane suka gudu ko kuma don kwadayin wani abu ba sun zo ne don kwadayin musulunci Allahu a'lam bi imanihinna ubangiji shine ya san gaskiyar imaninsu fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kun fahimci kun gane cewa su mu'minai ne fala tarji'uhunna to kada ku mayar da su idal kuffari zuwa gurin kafirai la hunna hillal lahum wala hum yahilluna lahunna su matan basu tunda sun musulunta basu zamo ababan halattawa ga su ga farai ba su ma mazan basu zamo ababan halatta wajen aure auren wajen aure ga su musulmai ba babu aure tsakanin su musulmi da kafirai wa atuhum ma anfaqu Allah yace ku ba wa su kafirai ma anfaqu abinda suka ba wa su wa'annan matan na sadaki idan wata ta gudo tana mai imani tana mai musulunci sai kuma ga mijinta shi kuma can kafiri ne to idan ta zo kar a juye da cin ta zo gudun musulunci ne saboda haka a rike ta abinda shi mijinta ya bata na sadaki ku mu'mine ku dauka ku ba ku mayar masa wala junaha alaikum an tankihunna Allah yace babu laifi a gare ku ku aure su amma da sharadin auren yanzu kun ba su sadakin su da duk abin da ya kama na sharadin aure idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su sadakin su wala tumtuku bi ismil kawafir Allah yace kada ku yi ruku da igiyoyin aure na kafirai yawa ma'ana ba za ku aure kafirai ba an hana shi musulmi ya aure kafirai was'alu ma anfaqtu ku nemi abin da suka ba su shine abin da suka ciyar gare su din wal yas'alu ma anfaqu su ma su nemi abin da kuka bayar akan su masu wa'annan hijirar zalukum hukumullahi wannan shine hukuncin Allah ya hukum bainakum da ya hukunci tsakaninku wallahu alimun ubangiji masani ne hakimin kuma guni a cikin ayyukansa na'am
wa in ba ta ku shan natwa'atukum
wa in fatakum shay'un min azwajikum idan wani abu ya tsere muku daga cikin matayenku ɗaya ne ko zuwa sama idal kuffari zuwa gurin kafirai fa aqabtu sai zama kun yi yaki kuma sai ga su kuma kun same su a matsayin ganima to fatil ladina zahabat azwajuhum misla ma anfaqu ku bawa wa'annan da matayen nasu suka tsere musu suka tafi kwatancin abinda suka ciyar wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ku ji shayin ubangiji wannan wanda kuka zama kuna mai imani da shi na'am
على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم من الله إن الله غفور رحيم.
Ita wannan ayat da makaranta ta baya malamai suka ce an ɗauki hukuncinta. Yawwa, to a yayin kuma da aka yi fatahu makkata bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi buɗe maka, to an samu mata, an ce mata sun kai wajen 400 da wani abu wanda suka zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama domin su yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da wannan ayat yake cewa ya ayyuhan nabiyyu. يا النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءك المؤمنات يبايعنك اذا مات مؤمنين سكزو مكا سنا ماسي نوفن ين چاپا دكاي في چاپا دكاي على الله يشركنا بالله بس تشوا بزا ستاري كومي غا الله با زاس كديتو اوبنجي شي شي كداي ولا يسرقنا kun ba za su yi sata ba, wala ya zunina ba za su yi alfasha ba shi ne zina, wala ya kutulna abula da hunna ba za su kashe ‘ya’yayensu ba kamar da suke aikatawa a cikin jahiliya na wa’adar banati da suke yi idan mutum an haifa masa ‘ya mata sai je binne ta saboda tsoron talauci kuma da tsoron jin kunya ne, abin kunya ne sai a lokacin a jahiliya in ka haifi mace. Wala ya tina bi butanin ba za su zo da kage ba da za su dinga kagensa a gabansu da kuma digadigansu. Shi nan wajen da ya ce bi butanin yaftari na baina aidiyahunna wa arjulihinna, abinda yake nufi shi ne a yadda su matan suke a wannan lokacin na jahiliya, idan mace tana tare da mijinta kuma sai bata haihu ba, sai take tsoron rashin haihuwa zai iya sa mijinta ya rabu da ita, sai ta je ta samu wani dan a wani wajen ko tsinto shi ne ta je ta yi, shikenan sai ta zo da shi sai ta ce ai na mijin ne. To shi ne a cikin bayar da suke sun yi baya a kan wannan ba za su yi wannan ba, shi ne walayatina bi butani yaftarinahu bayna aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin, haka nan ba za su saba maka ba a cikin aikata duk wani kyakkyawan aiki. Fa bayyuhunna, to ya rasulullah idan sun zo suna nufin za su yi baya a kan wannan to kai musu baya a kan wannan ɗin. To kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama an ce ya yi musu baya a ɗin, to amma ya yi musu baya ba tare da ya taɓa hannun kowace mace ba, don ya kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin sayyida Aisha shugaba sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin musafaha da wata mace ba. Wastaghfir lahunna, ka nema musu gafarar Ubangiji, inna Allaha ghafurur rahim, hakika Ubangiji mai gafara ne kuma rahimin mai jin ƙai ne. Ya zo a wani faɗin na wasu malaman sun ce shugaba Sayyidina Umar yasa ya zama suka dinga yin mubaya'a da Sayyidina Umar a maimakonsa, niyabatan annabi sallallahu alaihi wasallam suka dinga mubaya'a da Sayyidina Umar akan wannan sharadan. Shi ne aka ce lokacin da aka zo ana mubaya'a da su akan irin wannan, aka ce da aka ce wala yasriqina, kada su yi sata. Sai Hindu matar Abu Sufyan take cewa ya rasu an ce kada su yi sata, tace to ya rasulullahi shi mijina Abu Sufyan mutum ne mai koro, akwai rike hannu baya saki, yanzu babu laifi gare ni in na danga dan iba daga cikin dukiyarsa abinda zai ishe ni da ni da ƴaƴana? Sai aka ce babu komai, amma kuma bil ma'rufi, ci bisa kyautatawa, kake kina mai almubazzaranci. Da kuma aka ce wala yazinina, kada su yi zina. Ita Hindu sai ta ce a'a, daman wai ya tana yin zina, ga su dai a lokacin suna kafirci amma su a gurin su wai ya ce zina wannan su abu ne su da ba zai yi ba a gurin su, suna kafircin ba amma ba su yadda wai a ce ya ce zina, a ta zinul hurratu, yin daman ya tana yin zina. Da kuma aka ce wala yaqtulna auladuhunna, kada su kace su kashe ƴaƴayensu, sai ta ce rabbainahum sigaran wa qataltumuhum kibaran, sai ta ce to a wani yara kuma bacin yaran mun rene su sun suna yara kuma duk kun zo kun kashe mana yaran namu abada ta faɗa haka. Sai aka san lokacin musuluncin bai gama kama zuciyarta bane, shi sa ta faɗa haka. Wanda ai ya tabbata a hadisi daga baya ta faɗa ne, a shafa ma ya kawo take cewa a da kafin ta musulunta a duniya ba inda take so ta ga yayi ƙasa irin janabi na sayyidina rasulullahi, amma yanzu kuma sai ta ga a duniya ba inda take so take kishi take so ta ga lamarinsa ya ɗaukaka irin janabi na sayyidina rasulullahi. To ai lokacin imanin bai shiga bane, shi sa ta faɗa haka. Ta ce bacin duk kun kashe mana ƴaƴan abadar, tunda abadar bayan wancan babanta da aka kashe da babbanta da aka kashe Shebatu har da ɗanta ma ta to da ɗanta shi ma aka kashe shi abadar. Na'am, mu je.
Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad yasuduna lakum kama yasuddu nafsuhum.
Ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani, la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim, kada ku jibinci wasu mutane da Ubangiji ya fushi a gare su, kada ku jibince su ku rike su masoya. Su ne Yahudawa, la tattakhidhul yahuda wan nasari awliya'a, can a cikin wata sura Ubangiji yana gaya mana, kada Ubangiji yana gaya mana dai kan mu rike, kada mu rike Yahudu su zama masoya gare mu. Allah yana hana mu gabarin wannan. Kuma idan ka duba za ka ga duk sharrin da ake fama da shi a duniya Yahudi ne. Idan ma kai ka jibince su masoya, su ba sa daukan ka masoyi. Laysa lana fil ummiyyin sabilun, wannan shine aqidar su. Yawa, daran ɗaya Yahudi ya mutu, to gwandagwandan wanda ba Yahudi ba ummiyyin ne ya mutu. Ga shi Al-Qur'ani ya ga mu, laysa lana fil ummiyyin sabilun. Yawa, to shi yasa ƴan uwa da Allah mu dinga kula. Yawa, ta irin kafiran nan ƴan bal din nan da mutum zai maki zuciyarsa yana ta son su, duk bai dace musulmi ya haka ba. Ka ji son su, kakka ji son kafiri ko da na matsalar zaratun a cikin zuciyarka. Yawa, in ma'amala ta haɗa ku da shi ku yi ma'amala ta kasuwanci ta menene, amma a cikin zuciyarka kada ya zo na ma a cikin zuciya, ba abin amincewa ba ne. Ƙarye ismin al'akhira, haƙiƙa sun ɗebe ƙaunarsu daga lahira, kama ya isa al-kuffaru, kama yadda su kuma kafirai suka ɗebe ƙaunarsu min ashabil quburi, daga ma'abuta kabarruka. Na'am. Na'am.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-'azizul hakim.
Wannan suratul Saff kenan, wadda tana da ayoyi, tana madaniya ce, tana da ayoyi 14. Ta fara da bismillahir rahmanir rahim, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Abin da yake cikin sammai da ƙasai, to ya tsarkake Ubangiji. Can wani wajen ya zo kuma da siga fi'ili mudari, yusabbihu lillahi, kamar wanda sura da zamu zo nan gaba. Wani ya zo kuma ya zo da sigar masdari, yawwa, subhanallazi asra bi abdihi. Yawwa, to duk abin da yake cikin sammai da ƙasai wannan yana tsarkake Ubangiji. Wa huwa al-azizu, Allah shi mabuwayi ne a cikin mulkin sa, alhaki mu gani kuma a cikin ayyukansa. Na'am.
Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqatan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
Na'am, wannan ta sauka ne lokacin da aka yi Badar. Bacin an yi Badar, to sai wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka haɗu suna tattaunawa, suka ji yadda ake wato faɗan, wato irin fadala da irin abubuwan da masu wanda suka halarci Badar suka samu. To su ma sassa dinga kwaɗayin cewa ina ma wani yaƙin zai zo, su ma wallahi idan suka je za su yi kaza, za su yi kaza, kuma ba za su gudu ba. Ina ma kaza, suna taburin haka. Kaɗam a shekara ta uku da hijira, sai ga su Abu Sufyan sun zo, kafiran Makka sun zo, su wajen 300,000 suna masu nufin faɗuwa Madina. Shugaba sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce wa shawarin fil amri, ya nemi shawarar sahabbansa. Wasu daga ciki su masu wanda suka ci burin nan suka ce ai kawai a fita, a fita kawai me za a tsaya ayi. Wasu kuma daga ciki suka ce a'a mu dakata abinda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya hango mu ba za mu gano ba, mu tsaya mu ji menene hukuncin sa a cikin wannan lamari tukunna. To sai ya zamo wanda suka ci a fitan sai suka rinjaye wa'ancan. To shugaba kuma yana mai ɗaukar shawarar sahabbansa, manzo Allah ya ce sai ya shiga gida. Da ya shiga gida ya ɗauko siliki ya sa, ya ɗauko wani silken ya ɗora, da an ce silke biyu ma ya sa a wannan ranar, ya ɗauko kwalkwali ya ɗora a kansa, ya ɗauko wani dogon mashi, an ce mashin mahayya dogo ne sosai, ya riƙe wannan mashin. An ce a ranar Asabar, to durin Juma'a daman ya yi huɗu ba ya umarci su da su yi haƙuri. Ranar Asabar manzo Allah yana fitowa da gida da ya wannan shirin, an ce su yi fito wajen Uhudu shi kadai, kawai ya nufi Uhudu. To da ya shiga gida kafin ya fito ne a nan ne kuma sai suka dinga tunanin kai, ai ko bai dace ni haka ba, ya dace mu miƙa lamarin gurin Allah da manzon Allah, abinda manzon Allah ya hukunta. To sai da shugaba ya fito suka ce ai ya Rasulullahi muna ganin babu komai yanzu yadda aka gani. Ya ce ai baya kamata ga wani annabi ya ɗauko kayan yaƙi ya sa kuma ya cire, wannan Allah bai hukunta haka ba har sai an gwabza, sai dai ku yi haƙuri. To an ce sai hanyar Uhudu shi kadai, nan ne sahabbai suka dinga bin sama. To da aka je Uhudu a takaice kowa dai ya san abin da ya faru, aka gabza tashin farko kafirai suka juya duk gudu ana sassaron su, saboda irin yadda shi manzo Allah ya fito da mutum 1000 ne a ciki, akwai mutum 300 mutanen dan salulu suna da munafinci suka juya baya, mutum 700, amma shugaba saboda shi komanda ne a gurin yaƙi, sannan kuma shi jagora ne a cikin masallaci. In ka zo kuma cikin gida gurin yadda za a koya lamarin addini shi ne shugaba, wajen yadda za a koyar da lamarin duniya shi zai koya, shi zai koya yadda za a yi sana'a, shi zai koya yadda za a yi noma, komai manzo Allah shi yake nuna yadda za a yi. To haka a gurin yaƙi manzo Allah ya nuna sabansa da yadda kowa zai tsaya ya ɗauki wasu ya ɗora su akan dutse mutum 50, ya ɗora Abdullahi bin Jubairun akan su. To daga nan ne aka kore su kafirai. To daman ya gaya su na kan dutsen ko za ku ga ko me za a yi kada ku sauko, ko me kada ku sauko. To a kore kafirai da aka yi sai suka ce to an gama yaƙin. Abdullahi bin Jubair ya ce ba na ce an gaya mana kada mu sauko ba, ina suna saukowa a shaida mun shi Khalid bin Walid su ne suka hana shi karasowa, suna saukowa sai zago ta bayan su. To anan ne aka kashe sabbin manzo Allah kusan mutum 70 wanda har shi sai na Hamza ya sahada. To sai aka samu wasu daga cikin sahabbai saboda razani da aka shiga har suka dawo baya, suka dawo Madina, suka gudu suka dawo Madina amaran Allah. To shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda suka yi imani, lima taquluna ma la taf'aluna, me yasa kuke fada a cikin neman jihadi abinda ba za ku iya aikatawa ba, a yayin da aka zo kuma Uhudun da kuna neman a zo a gabza, kuma gashi an zo Uhudu din kuma kun juya da baya, kabura makatan, ya isa abin ki inda Allahi a gurin Allah an taqulu ma la taf'aluna, ku dinga fadan abinda ba za ku iya aikatawa ba. Na'am, shi yasa ko yanzu wannan ayar za ta koya mana abubuwa da yawa, kada ka zamu da'imin cin buri ai zan yi kaza ai zan yi kaza, a'a ka ce insha Allah. Yawwa, ka dinga kyakkyawan zato a cikin abu, kada ka ce yawanci sulewa za ka ko mutum ne kana cewa ai in na samu kuɗi hidimar da zan, ai zan yi hidima, zan kaza, zan yi taimako. To in ya samu kuɗin babu wanda zai fi shi kuma riƙe hannu. Yawwa, to kar ka dinga faɗa kai shuru kawai, ka bawa Allah lamarinsa. Yawwa, kai shuru kawai, Allah ya ga zuciyarka. In alheri kake nufin yi, kai ta roƙon Allah, Allah ya bani ikon yi in damar ta zo. Na'am.
Inna Allahi yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
Inna Allahi haqiqa ubangiji yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi, yana son wa'annan da suke yaƙi a cikin ɗaukaka addinin Allah, saffan halin kasancewa suna masu sahu, ka annahum bunyanun marsus, kai ka ce su wani gini ne abin ɗamfara da juna.
والله
to wannan aya kuma ta sauka ne ubangiji kuma yana rarrashin manzon Allah ne saboda abin da kafirai suka yi na rashin imani yawa da ubangiji na rarrashin manzon Allah yana cewa ka tuna a yayin da annabi Musa ya ce wa mutanansa ya ku mutane na me yasa kuke cutata wa hakika kuma kun san cewa ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku cutar da suka yi masa shine kamar yadda ya zo a cikin Sahihul Bukhari su yahudu su cutar da suke wa annabi ka san Allah yana kishin annabawansa shi duk wanda zai zama annaban Allah ne to zaka same su mai cikakkiyar kamala ne tsafi yake babu wani ƙasa tare da shi shi sha shugaba sallallahu alaihi wasallam saboda shine shugaban annaba gaba daya sai fi kowa kamala ba za ka samu wani naƙasu a janabi na sayyidina rasulullah ba komai nasa mai kyau ne shi yasa ya fi kowa kyau ɗabi'unsa ma kowa masu kyau to annabi Musa haka yake shi ma saboda kamalarsa to sai yahudu su suke cewa wai ai mai kayan maza ne ai an san mai kayan maza ko shi ne wanda za ga maryanansa ya kirin katan nan suka dinga dangana wa annabi Musa wannan mummunan kalma to an ce wata rana annabi Musa ya ji saboda Allah kuma yana so ya kubutar da shi ba a so su dinga gaya masa haka yadda zuwa cikin Sahihul Bukhari ya je zai yi wanka ya cebe yana yin wanka ya dauki tufafinsa ya ajiye akan wani dutse sai wannan dutsen ya dauke tufafin nasa ya gudu da dutsen annabi Musa ya biyo dutsen nan da gudu yana ya hajaru saudi ya hajaru kai dutse kayana kafin annabin Allah sai su yi magana da dutsen kai dutse kayana to Allah kuma ya yi haka don su yahudu abinda suke zaton cewa annabi Musa mai kayan maza ne su gani cewa ba shi da wannan illar to daga nan kuma suka fahimta su ce a ashe ba mai kayan maza ba ne to daga baya an ce annabi Musa ya san annabin Allah annabi Musa ƙarfi ya rufe dutsen da duka ya dinga dukan dutsen ya ce ka wannan dutsen ya cancanta a doke ka ya dinga dukan dutsen to shi ne Allah yake cewa me yasa kuke cutata da kuke cewa shi mai kayan maza ne bayan kun sani hakika ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku falamma zagu ya yi da suka karkace gabarin yin gabarin gaskiya a zagallahu ƙulubahum sai Allah ya karkatar da zuciyarsu wallahu la yahdil qawmal fasiqina Allah baya shirya mutane wanda suke fasikai su ne kafirai
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين
نعم ka tuna a yanda annabi Isa dan Maryamu yace ya ku bani Isra'ila hakika ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku ina mai gaskatawa da abin da yake gabana min at-taurati na at-taura kuma ina muku bishara da wani babban manzo da zai zo a baya na sunansa Ahmadu sallallahu alaihi wasallama shi yasa Ahmadu yana daga cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin injila shi yasa kaga a cikin hadisi ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li asmaa ina da wasu sunaye wata ruwaya yake cewa ina da sunaye guda biyar ana Muhammadu ni ne Muhammadu wa ana Ahmadu wa ana mahi allazi yamhullahu biyal kufara ni ne mahi wanda ubangiji ke shafa kafirci da ni wa ana al-aqib ni ne aqibu wanda babu wani annabi bayan sa wa ana hashir ni ne hashir wanda a gabana Allah yake tattara dukkanin halitta wannan sunaye ne kwaya biyar wanda suka tabbata a cikin hadisi manzo Allah ya kira kansa da wayannan sunaye shi yasa mutum da dama yana da kyau mutum ya sa wayannan sunaye Muhammadu Ahmadu Hashiru Aqibu Mahi sallallahu alaihi wasallama Ahmadu kenan wanda a fa'ala tafdili ne ko ma'ana wanda yake kowa godiya ga Allah yawa falamma ja'ahum yayin da Ahmadu yazo musu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati yazo musu da hujjoji qalu taska ce haza wannan sihiri ne wanda yake mabayyani na'am
wa manaqulu mimman tare ala Allah kadza wa huwa li'a al-islam wa Allah la yahdi qawman zalim
babu dai mafi zalunci mafi tsananin zalunci kamar wanda yake kirkariya ga Ubangiji ta hanyar dangana masa abokin tarayya ko dangana masa da wa huwa yud'a a halin shi ana kiransa ilal islam zuwa musulunci wallahi la yadil qawmaz zalimina Allah ba shirye mutane wanda suke azzalimai sune kafirai su kafire suna nufin su bici hasken Allah da afwayin da bakunansu za ku ce sihiri ne su ce tsafi ne su ta maganganu Allah kuma mai cika haskensa ne ko da kafire sun ki haka Ubangiji sai ya cika haskensa shine musulunci wayan duk abin da ake na a karar da musulmi ko ai kaza musulunci yana nan ba yadda za a yi da musulunci ba za a rinjaye musulunci ba da za a rinjaye da kana an rinjaye tun yaushe kafir suke ta kulle kulle akan musulunci amma musulunci dai yana nan na'am huwallazi
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala
huwa alladhi shine wannan arsala rasulahu bil huda da ya aiko ma'aikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haqi da kuma addini na gaskiya li zahirahu ala din kullihi domin ya rinjayar da shi akan dukkanin wani addini baki daya duk wani addini wanda ba na musulunci ba to musulunci ya rinjaye shi walau karahal mushrikuun koda su kafire sun ki yin haka sun ki haka din Allah sai yayi haka musulunci sai ya danna komai nam
ya alladhina amanu halalukum halati ja'aratin minkum adadun nabillahi wa rasuluhu wa tujahiduna fi sabilillahi amwalukum wa anfusukum zalikum khayrun lakum
ita kuma wannan aya ta sauka ne akan wasu sahabbai da suka hadu suna cewa da mun san wani aiki wanda Allah ya fi so to wallahi da mun dinga yin sa wasu ko malaman tafsir suka ce a ta sauka ne akan Usman dan Maz'un yazo yace wa shugaba sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah da za ka yi min izini zan saki matata kuma zan je in fidiye kaina saboda in samu damar yin ibada zan daina bacci da daddare zan daina cin nama zai da'iman sai shugaba ya ce a wa inna min sunnati annaka to ai aure yana daga cikin sunnata kuma babu rubaniyanci a musulunci shine rashin yin aure yawa sannan kuma kada ka fidi kanka ni ma da nake annabin Allah ni ma ina rantsawa kuma ina tashi wani zubin in ajiye azumi wata ran in yi azumi ni ma ina haka to aka ce sai Allah ya saukar da wannan ayar ki cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani yanzu ba za a shiryatar da ku amsa wani ciniki ba cinikin da zai tsiratar da ku daga azaba wadda take mai tsarami kamar sun ce na'am a gaya mana shi ne ci tuminuna billahi shi ne ku yi imani da Allah ma'ana ku dawwama kan imani da Allah da ma'aikinsa wato jahiduna fi sabilillahi kuma ku dinga yin jihadi a cikin ɗaukaka addinin Allah bi amwalukum da dukiyoyinku wa anfusukum da kuma kawunanku zalikum khairul lakum wannan shi da mafi alheri gare ku in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kun san wannan cewa shi alheri ne gare ku to ku aikata hakan mana na'am
yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatin fi jannatin 'adn
yaghfir lakum dhunubakum sai Allah ya gafarta in kun aikata haka sai Allah ya gafarta muku dhunubanku ya shigar da ku aljannati wadda koramai take gudana ta karkashin ta kuma ya shigar da ku mazaunai wanda suka barka kan mazaunai a cikin aljannati wanda suke na dawwama zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma amma ba shi wancan za ku yi ba ku ce kun daina yin aure ku ce kun daina cin nama ku dai ku duk wannan ba shine abu wannan abin da Allah ya tsura ku Allah ya ce ku yi manzo Allah ya ce ku yi shi za ku rike yawa ba wannan takashifin ba na'am wannan ne idan kuka yi shine zai tsiratar da ku zuwa ga hanya mafi alkhairi na'am
wa qurratu yufunaha nasrun min Allah wa fathun qadim
kuma ubangiji ya baku wata ni'imar tuhibbuna ha da kuke santa wacce ce shine nasrun minallahi shine nasara daga Allah wa fatahun qarib kuma wani budi wanda yake makusanci an ce wannan budin wasu malaman sun ce fatahu makkata ne wanda daga nan ne kuma shikenan komai ya budi aka ta samun alkhairi wasu sun ce budi rum ne da Paris wanda aka yi a zamanin Sayyidina Umar Allahu alam nam ubashir lil mu'minina kuma kayi wa mu'mine bishara da yin da wannan budin da ake ga musu da kuma samun nasara nam Allah ba mu nasara da budi
ya ayyuhalladhina amanu
Ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani kunu ansarul lillah ku zamo mataimaka ga ubangiji ma'ana mataimaka ga addinin Allah kama kala Isa ibn Maryama kamar yadda Isa dan Maryam ya fada ga hawariyawa shine wannan zababbun almajiran nan nasa manansari ya kila Allah yace su waye mataimaka na zuwa tafiya gurin Allah su waye mataimaka na قال الحواريون سوسو حواريون نسكا تشينانا انصار الله موني ماتي مكان كا ازوا غا الله فامن الطائفه من بني اسرائيل دان هكا سي وتا جماعه daga cikin banu isra'ila sai suka yi imani suka saddaka annabi isa da kuma abin da yazo da shi suka ce kuma bawan Allah ne ubangiji ya daga shi zuwa sama wa kafara taifa wasu kuma jama'ar daga cikin su kuma suka kafirci suka kafirce da annabi Isa suka yi guluwi a cikin sa shine kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa yake cewa lokacin da aka dauke annabi Isa aka yi sama da shi to sai jama'a suka rubu gida uku wasu jama'a sai suka ci ai suka dangana masa suka ce wai Allah ne subhanallah subhanallah shikenan yayi sama wasu kuma suka ce suka dangana masa da cewa wai shi dan Allah ne subhanallah ubangiji ne ya dauke kayansa ya sama da shi wasu kuma jama'a sai suka ce a bawan Allah ne ma'aikin Allah ne ba dan Allah bane Allah ya sama da shi haka suka rabu to wa'ancan kwaya biyun duk a bata suke da wanda suka ce Allah ne masu salisu salasa din shi da shi da Maryamu da kuma shi Allah to duk wannan kafirai ne da kuma wanda suka ce annabi Isa dan Allah ne su ma wa'annan duk kafirai ne wanda suka ce bawan Allah ne rasulullahi ne wannan sune mu'minai sune fa'amat taifatun min bani isra'ila sune wanda suka yi imani da annabi Isa kuma suka gaggata abin da yazo da shi fa ayyadnal ladzina amanu Allah sai muka yace fa ayyadnal ladzina amanu sai muka karfafa wannan da suka yi imani daga cikin wa'annan tawagaujin nan da tawagar da suka guluwi akan sa suka dangana musu uluhiyya da kuma wanda suke masu gaskiya ala aduwihim akan makiyansu wanda suka kafare fa asbahu zahirina sai suka zama zahiri da masu rinjaye alhamdulillah
Allah'a emanet olun.
المسلمين.